وإذا الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فزرتنا في الموعد.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بير غوات رمضان هجرة جبودة تريد أربعين دبقوي وانديزو أشرين دا بيو غوات بيو جبودي دا أشرين دا شدا نزام تاش آية تتري بيو دا سبعين دا ليا أتكين سورة البقرة. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
wannan aya a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana mahimmancin yin sadaka. A can baya an yi bayani akan wanda zai yi sadaka da wanda zai karbi sadaka da kuma abin da za a bayar da abin da za a karba. Nan kuma za a faɗi kaifiyar yadda za a bayar ga wannan sadaka ga kuma wanda ya cancanta a bawa. Allah ta'ala ya kasa mana masu yin sadaka zuwa kashi-kashi a baya. Kashi na farko, waɗanda suke yin sadaka da abin da yake na halal kuma su bayar da mai kyau kuma su yi dan Allah, wanda ya cika sharaɗin nan guda uku, komai kankantan sadakarsa, komai yawanta, ko a fili yayi ko a boye yayi, ko mai yawa ya bayar ko kaɗan, ko ta farilla ce ko ta nafila, Allah ta'ala zai karɓi irin wannan sadaka da rahamarsa. Shine wanda mai yin ta ya fitar da abin yin daga abin da yake na halal ɗinsa, kaga an samu halalci. Na biyu, ya bayar da mai kyau, kaga ya bayar da mai kyau, ya bi umarnin Allah wajen bayar da abu mai kyau, sannan kuma ya yi saboda Allah don neman yarda Allah kaɗai, ba don yabo ko suka ko neman girma a wajen mutane ba. Sannan na biyu, wanda yake bayar da sadaka amma kuma akan samu abu uku a lokacin ba da sadakarsa, ya baka sadaka ya yi maka gori, ya baka sadaka ya cutar da kai, kuma ya yi sadaka don mutane su gani su yaba masa, wato an samu mannu da aza da riya'u. Wato an samu abu uku da suke bata sadaka, shine mutum ya yi ma wanda ya bama gori ko kuma ya cutar da shi, ko kuma asali ma ba don Allah ya yi ba don riya'i. Yura'unan nasa ru'a'an nas, don mutane su gani su yaba, ba don Allah ya yi ba. To da an samu abu a cikin wannan abu ya lalace. Sannan akwai kuma wanda shedan yake zuwa ya tsorata shi, ya firgita shi, ya razana shi, ya nuna masa cewa idan yana bada dukiyarsa wato zai yi talauci ko zai tsiyace ko dukiyar za ta ragu saboda haka ya rike abin sa kankan yayi hannun jarirai yayi hannun yan dambe ya hana kowa ya ki bawa kowa to wannan shine aka kira shi marowaci wanda ya bi shawara shedan ya kiyaye abu saboda Allah to nan kuma Allah ta'ala yana bayyana mana a wannan aya hikima na bayyanawa ko koyewa Allah ta'ala ce in tubdu sadaqati fani imma hiya idan kuka bayyanar da sadakoki da kuke bayarwa to madalla da ita bayyanawar madalla da sadakar da aka yi ta a bayyane wa in tukhfuha idan kuma kuka boye ta kuka yi sadakar a boye wa tuhal fuqaraa kuma kuka bayar da ita ko kuka miƙa ta ga masu bukata ga talakawa fa huwa khairul lakum wannan shine yafi alheri a gare ku wa yukaffir ankum min sayyi'atikum kuma Allah ta'ala zai kankare muku daga kurakuranku wallahu bima ta'maluna khabirun Allah ta'ala mai cikakken sani ne na fili da boye game da ayyukan da kuke aikatawa da haka wannan aya ta nuna mana hali bada sadaka a fili da kuma halin bayar da sadaka a boye kuma sadakan nan mun san kashi biyu ce akwai ta farilla akwai ta nafila da haka wasu malamai suka ce kun ga Allah ya yabi bayyanawar ya ce fa ni'im mahiya kenan a cikin bayyana sadaka abu ne mai kyau kamar fa ni'ima mahiya madalla da sadaka da aka yi a bayyane wannan kalmar ni'ima da Allah ya sa a bayan bayyana sadaka ya nuna Allah ya yabi bayyanawar ashe akwai wasu halayen da ake so ko wani yanayin da ake so a yi sadaka a fili sadaka a fili shine bayan mai karba da mai bayarwa kuma wani ya gani idan sadaka ta zamo mai karba da mai bayarwa ne kadai ai ba wanda ya gani mutum biyu ne kawai ungo na karba ba kowa a gurin daga kai mai bayarwa sai shi mai karba to wannan bata bayyana ba amma sadakar daga wani yana kallo aka mai bayarwa ya fitar kuma yana kallo mai karba ya karba kun ga wannan mutanen da suka gani ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ya zama an bayyana kenan jama'a sun gani to a wani lokaci ne ake son a bayyana sadaka mutane su gani har Allah yake yaban wannan wani lokaci ne ake son a bayyana sadaka mutane su gani kuma ganin ma Allah iya bi ganin malamai suka ce in sadaka ta farilla ce an fi son a bayyana ta zakka idan kana yin zakka a boye wanda ka ba bai bayyana ba kai baka bayyana ba to jama'a za su dauka baka yi domin yanzu wani abun mamaki abinda ake so kai mai bayarwa ka boye shi wanda aka ba i bayyana don sai ya zama in kai ka boye ka bashi a boye shi ko ba zai bayyana an bashi ba ku sani shi shiru zai da bakin sa to saboda haka kai da ka bayar ka boye shi da aka ba shi ma ya boye to saboda haka sai ya zama ba wanda ya samu labari kenan to wannan a sadaka farilla ana son a bayyana domin in shi bai bayyana an bashi ba kai ko baka bayyana ka bayar ba to mutane wajen maka sheda za a iya cewa wani ga kudi yana da shi amma ba mu taba gani yayi zakka ba mu suna da gaskiya tunda wanda aka ba yayi shiru kai da ka bayar kai shiru wanda ya karba yayi shiru to jama'a wace sheda za su bayar akan kana zakka sai ai ta zagin ka a gari baka sadaka baka zakka domin shi wanda ya karban ba zai ma kare ka ba wani a gaban sa ma ake zagin mutum bai bayar ba kuma shi ya taba karba amma sai ya shiru watakila ma ya taya masu zagin ko ba yin haka ana yi shi ya ki bayyanawa kai ka baka bayyana ba shi bai bayyana ba to saboda haka malamai suka ce a wannan gurin Allah ya yabi sadaka farilla ya fi so a bayyana ta amma abin nafila da ba dole ba wannan an fi so ka boye an fi son ka boye nafila abinda zaka ba mutum kyauta ce abinda zaka ba mutum sadaka ce ba ta zakka ba ta niyya ce to ka boye lokacin da kake bashi shi ya bayyana ko kai ya bayyana ya rage nasa kai dai ka bashi a boye har ake bada misali a wani hadisi na manzon Allah alayhi salatu wassalam wanda ya gaya mana wani mutum wani hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Abi Huraira yake cewa wani mutum yace sai nayi sadaka a boye sai ya fita da sadakar sa da daddare ba tare da kowa ya sani ba ya rufe fuskar sa yadda ba za a gane shi ba shi mai bayarwar yana tafiya sai ya hadu da wata mata tana yawo da daddare sai ya dauki wannan sadaka ya bata ya wuce shikenan sai aka wayi gari ana cewa la kun ga wani mutum jiya da daddare ya dauki kudi ya ba karuwa ashe wannan mata karuwanci take kuma gashi ta samu makudan kudi na sadaka shi kuma shi ya san a zuciyarsa bai yi nufin ya ba wa karuwa kudi ba shi dai ya ga wata mata ya dauka mai bukata ce sai ya bata sai ya daga hannu a cikin duniya yace ya Allah ka san abin da nayi nufi so ne in taimaka wa mai bukata kuma ga zuciyata ta fada hannun karuwa sai yace gobe zan kara yin wata sadaka boyayya wanda ni da na bayar ban san wanda na ba ba shi wanda na ba bai san waye bashi ba ya saki daukan wata dukiya ya fita da ita sai ga wani mutum yana yawo da daddare ashe ungurmin barawo ne sai ya dauki wannan dukiya ya danka ma wannan barawo ah barawo yi waye gare ki to jama'a fa ban kowa sata ba ga kudi a hannuna kuma wannan kudi Allah ne ya bani wani bawan Allah ya zo ya danka mun akai ta labari shi ya san shi ya bayar kuma bai ga kowa shi ya bayar ba kuma ga dukiyarsa a karo na biyu ta fada hannun ungur kasurgumin barawo sai daga ne ce ya Allah kaga sadaka ta fada hannun barawo kuma yau ni ba barawo ne ni ya bawa ba kenan so da aka sai sake dunkule wani kudin yace to yau dai kam zan fita na kuma yin sadaka da ya fita kuma ya gamu da wani mutum ashe wannan mutumin mawadaci ne mai arziki ne watakila ma ya fi shi arziki sai ya dauka ya bashi sai mai kudi ya ga an bashi kudi shi kansa abin ya bashi mamaki dan wanda ya bashi bai san waye ba ba shi ko bai san daga hannun wa ya karba ba sai aka wayi gari ana cewa wani mutum jiya ya yi sadaka a boye amma ta fada hannun mawadaci to sai ya kwanta bacci a cikin baccin sai mafarki aka nuna masa Allah ta'ala ya karbi wannan sadakar tasa duka uku wannan barawan da ya karbi sadakar sa ta farko wannan sadakar ta zama dalilin shiryarsa ya daina sata ya daina fashi ya daina kwace ya daina kidnapping yanzu ya gyaru wannan sadaka ya maida ita jari ya kama sana'a kun ga Allah ya zama sadakar sa ta zama dalilin rage yawan barayi da rage yawan masu sata da masu fashi da masu kwace har ya gyaru sannan aka ce ita kuma wannan karuwan ita ma wannan kudin da ta karba a hannunka ya zama dalilin shiryarta yanzu ta daina karuwanci ta tuba kuma ta gyara ta mai da wannan kudi ya zama mata jari ya zama mata sana'a kaga anan shi ma an samu me an samu gyaruwa sannan wannan mai arzikin shi kuma yanzu ya samu fahimta da shi yana ga ba za iya daukan kudi a bayar ba to yau ya ga ashe akwai wanda yake iya daukan kudi makudai irin wannan ya bayar saboda haka shi ma yanzu ya koyi darasi ya ci gaba da ba mutane kudi ya daina yin rowa kun ga wannan dukiya tasa ta zama dalilin shiryar mutum uku ta zama dalilin shiruwan karuwa ta zama dalilin shiryuwar barawo ta zama dalilin shiryuwar mai kudi marowaci ya samu izina ya samu la'akari ya samu lura ya daina yin abin da yake yi na wato kun ga wannan sadaka ce aka yi ta a boye kuma ta amfani wanda ya boye ta din kuma Allah ta'ala ya sa ta amfanar da waɗanda aka bawa da ka boye sadaka abu ne mai kyau a wasu lokuta ka yi a boye an faɗi cewa Ali Zainul Abidin wato shi dan jika ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ali Zainul Abidin dan Hussein ne to da ka ya kasance a unguwarsa akwai talakawa ko a yankin da yake akwai talakawa to yana so ya dinga ba su abinci wanda za su dinga girkawa da daddare amma baya son a gane shi yake bayarwa saboda haka zai sa a nika gari ko na alkama ko na wato abin nan na alkama ya sa a nika shi don shine an nika za a iya yin gurasa za a iya yin talge za a iya yin abubuwa da yawa sai ya dauka a gadan bayan sa ya bi gida gida da daddare yana ajiye mutane a kofar gidansu ba ma zai tafi da dandako ba domin dan dakon zai iya yin gulma yace wane ne yake kawo muku sai zama shine yake zuwa yake bubbuga gidajen su yake aje musu wannan sadaka shikenan ba a san cewa Ali Zainul Abidin ne yake bada wannan sadaka ba sai da Abu Bi ya faru da farko sai da Allah ya masa rasuwa an zo ana masa wanka sai aka ga dabbara dabbara a gadan bayan sa na alamar yana daura wani abu a bayan sannan na biyu masu karbar sadaka sai suka ga sadakar ta tsaya to anan aka gane cewa wannan dabbara dabbara na bayan sa da kuma alaman sadaka ta tsaya shi ya nuna cewa Ali Zainul Abidin ne yake ba mutane abinci a boye ba tare da sun sani ba kun ga wannan shi ma wato tsaban kana son ya zama tsakaninka da Allah ne kadai kake abin baka son kowa ainihin wato ya sani an bada labarin wani mutum da yake yin sana'a irin ta zane-zane yana samun kuɗi masu arziki masu sarauta da masu mulki suna son sanya irin waɗannan hotunan zane-zane a cikin fadar su da kuma guraren shakatawar su sai zama yana samun kuɗi mutanen garin suna ga wannan mai sana'ar shi baya sadaka baya kyauta amma kullun layi ake a kofar gidansa ana karɓar zane da yayi ana siya da kuɗi da yawa ashe shi kuma a boye ya samu wani mutum mahauci a garin ya ce masa kullun ina so ka dinga yanka shanu guda biyu ya tambaya me mutanen garin nan ba sa samu aka ce nama nama yana musu wahala lami suke abinci sai ce to kullun a dinga yanka shanu guda biyu ana raba mutanen gari suna samun naman miya ta hanyar wannan to shi wannan yace wa mahaucin kakka gaya musu fa ni ne nake bada kudin da ake yanka musu shanu daga ni sai kai sai Allah saboda haka mutane suka yi tayyaban mahaucin nan kaga mahauci mai imani amma wancan mutumin da Allah ya masa arziki baya ba kowa baya taimakon kowa mai hannun jarirai ne mai hannun yan damba ne aka yi ta bata shi shi kuma mahauci ana tayyaban sa aka yi ta tafiya a haka shi mahauci bai ce wane ne yake ba shi kudin ba shi kuma bai ce shi yake ba mahauci kudin ba aka ci gaba da yaban mahauci ana zagin wancan mai sana'ar wato rasmu wato zane-zane sai da Allah ya wa shi mai zane-zanen cikawa gobe jama'a sun taru a kofar gidan mahauci sai suka ga ba nama suka ce yau fa me ya faru yau kuma wasu ma basu je jana'izar wancan ba suka ce wannan mutumin karama da ya mutu baya taimakon jama'a baya alheri baya kaza akai ta la'anta sa bayan ya mutu akai ta farin ciki da mutuwarsa saboda jama'a suna ga ba sa samun komai daga arzikin da Allah ya masa sai ce to gaya muku gaskiya daga yau ba za ku a ƙara yanka muku sa ko ɗaya ba wanda yake daukan nauyin kullun yake bani kuɗi in siyo shanu guda biyu in yanka muku wancan mutumin mai arzikin nan da kuke zagi mai sana'ar zane-zanen nan shi yake bani kuɗi kullun kuma mun yi da shi ba zai gaya muku ba ni ba zan gaya muku ba da haka kowa ya san da dare masa yau za ku koma cin lamun sai jama'a kuma aka koma ana ta Allah sarki Allahu akbar wayo mun zalunce shi mun cuce shi shi yasa wata ran in kaga mutum baka ga yana alheri ba kada kai saurin yanke masa hukunci wani yana boye abin da yake baya son a sani akwai ko maslahar sa wata kila ta boyewar wani baya son a dame shi idan yana bayarwa aka sani gidansa kullun cika zai dinga yi don gidanka ya fara cika kai kuma sai abin ya dame ka sai ka fara fada kana koran mutane da haka ya fi son ya je ya baku a boye wani kuma yana ga boyewar yayi to dan Allah zai damma sai ya ga wani ko sai ya bayyana wa wani ko sai yayi wani ya sani wanin da ya sani me zai kara masa to da haka sai ya boye ya ki bayyana wa jama'a su kuma jama'a ba su ga an yi a fili ba sai su ta zagin mutum su ta la'antar sa su ta bata shi saboda ba su gani ba to kaga a cikin wannan akwai daukan alhakin wasu mutane ba a sani ba suna yin amma ba sa so a san wato ainihin suna yin abubuwan su ne wato ainihin a boye kun ga wannan ya nuna mana wato wasu lokuta ko a hadisin nan da Annabi alaihi salatu wasalam yace mutum bakwai Allah zai sa su a cikin inuwa al'arshi ai ya gaya mana akwai mutumin da ya sadaka ya boye ta har ya zama hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ya bayar ba saboda tsaba boye abin ko daga hannayensa biyu ɗaya da ɗaya to in hannunsa ma bai san abin da ɗaya hannun ya bayar ba ina ga makoci ko ƴan uwa ko iyali ko makota ko makamantansu saboda haka akwai bayyana sadaka ta farilla wannan wajibi ne ko an fi so ka bayyana musamman kuma aka ce a wannan zamani da tuhuma tai yawa tuhuma tai yawa in tubuddu sadaqati fa ni'am mahi ko kuma aka baka karaba in an baka karaba ai dole ka bayyana karaba domin baka bayyana karaba ba jama'a za su ce ma cinyewa kai wata kila shi ma mai bakan sai ya dauka cewa ko da gaske ne cinyewan kake yi ko ba haka ba shi yasa mu wata ran da ake danka mana amana cewa mu raba wa talakawa shi yasa muke tara ku ni bayani cewa wane ya bada shinkafa buhu kaza ko trailer kaza ko kaza don a bayyana a ga yawa mutane wasu ma har damuwa su ce malam me yasa muka ce ku raba abu mun yarda da ku amma me yasa ku sai kun bayyana cewa wane ne ya bayar da kaza kuma ku raba muka ce saboda mu ma mu samu kwanciyar hankali ne kuma wani shedanin zai iya zagayowa zagayowa ce abun fanna ka bayar a raba ho ba a raban ba ita kuma zuciya akwai saurin karbar sharri su ko mutane akwai saurin yada sharri ko mutane akwai saurin yadda da sharri shi yasa wata ran dan kai ka kubuta wanda aka ba din kuma ya gani an bashi to shi yasa ake wato ainihin bayyanawa kuma dama bayyanawa ba fa shi wanda ya ba bane bayyana dan aike ne i bayyana shi ko dan aike ne ya bayyana babu wata matsala dan aike yan aike shi ya baka ba dole ce ya baka ba dole ya samu shedar ya baka amma shi mai baya wata ran zaka ji wani ya ce malam da Allah kakku fadi sunana shi yasa wata ran zamu raba sai mu ce wani bawan Allah ya ba da shinkafa trailer daya ya ce a raba daka jama'a ku haulayi ku karbi shinkafa trailer daya wannan dan aike ne a matsayinka na dan aike amma an naka ne zaka bayar wannan ka iya yi a boye ko a bayyane ya dangana ga maslaha sana abu na biyu dake na uku dake sa mu bayyana bayyana wannan tayi amfani domin wasu da ba sa yi ganin ana fadan ana yi kuma suna ganin addu'ar da ake ma waɗanda suka bayar wasu su ma yanzu suna bayarwa za ku ga yanzu ai yanzu ana yawan bayarwa musamman azumi yazo za ku ga yan siyasa na yi masu kuɗi na yi yan kasuwa na yi kowa ya zama al'ada ce a tara mutane a raba musu buhunan shinkafa da katarkatar din taliya da wato ainihin sukari da wane ne da wane ne lokacin da muke ta cewa ka tafi ka kashe miliyan 30 kai umara kai kadai ƙara wannan miliyan 30 din ka sai kayan abinci ka raba wa jama'a in dai su kenan amma in kana da halin da za ka yi umara kuma ka raba sadaka to ka hada biyun amma in kudin kenan sai dai kai umara ko kai sadaka to mun fi fifita maka akan kai sadakar ya fi ka je kai umarak domin umara kai kadai za ta amfana ba wanda za ta amfana a duniya ita ko wannan sadaka za ta ceci jama'a masu jin yunwa za ta ceci makotanka za ta sa a kyautata ma zato ai maka addu'a za ka alheri da yawa zai faru sakamakon kai abin da yake ya amfani jama'a wato ainihin masu yawa saboda kenan akwai sadaka ta farilla wanda an so a bayyana ta akwai kuma sadaka ta nafila wanda ya dangana ga yanayin da zai sa a bayyana ta idan aikenka aka yi kuma kaga bayyanawa zai jawo wani ya gani ya koyi sannan bayyanawa zai sa ka sauke amana da aka dora ma kuma zai kawar da tuhuma to anan fa ni'am mahiya madalla da bayyanawar shi yafi wa in tukhfuha in kuma kuka boye ta wa tuhal fuqara kuka kuma bayar da ita kuka miƙa ta zuwa ga talaka kun ga Allah ta'ala ya gaya mana a wannan aya cewa a boye sadaka kuma a bayar da ita ga talaka amma a na farko bai faɗi wanda za a ba ba sai ce kawai in tubuddu sadaqati fa ni'am mahiya sannan kuma sai ce wa in tukfuha wa tu'tu hal fuqara kuka ba mabukata ashe mabukaci in za a bashi abu shi ana son in dai ba na farilla bane ba kuma dan aike bane ba kuma wata maslaha cikin bayyanawa to an fi so ka bashi a boye shi da aka bashi a boyen kuma ba laifi ya gaya wa jama'a cewa ai wane ya bani dan jama'a su san yana bayarwa kuma shi ma an bashi kuma shi ma ya ci fa huwa khairun lakum shi yafi muku alheri to me zai jawo muku na farko yafi muku alheri kaga abinda Allah ya ce yafi maka alheri ai kaga kamata ka yi shi kenan bayyanawar wato koyewar yafi alheri in aka bayar ga talaka sannan kuma abu na biyu dadi da Allah zai ma mutumin da ya bayar da sadaka shine wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allah zai kankare muku daga zunubanku zai dubo wasu manyan zunubanku da kurakuranku da kuka yi da tubatubanku Allah ya kankare muku su kuma dama ba abinda mutum yake bukata irin a ƙara masa daraja a kankare masa zunubi sai Allah ta'ala ce wallahu bima ta'maluna khabirun khabir shine wanda yake alimun bi zawahirul umuri wa alimun bi bawatinil umuri wanda ya san komai a fili karara wanda ya san komai a boye to wannan shine wato ake kira khabir wato mai cikakken sani da abin da ya buya ba wani abu da zai buya ba Allah mai cikakken sani da abin da ya bayyana babu wani bayyanannen abu da Allah ta'ala bai san shi ba babu wani abu koyayyen abu da Allah ta'ala bai san shi ba da haka kenan Allah yana duba niyyarku yana duba aikinku yana duba kasadinku idan ka bayyana da wata maslaha ba dan riya ba to Allah ta'ala yana sane da wannan zai maka sakamako in wata maslaha ce mai kyau ta alheri ta addini ta sa ka bayyana to madalla da bayyanawaka haka nan idan kuma boyewar tafi maka a cikin boyewa akwai maslaha to Allah ta'ala yana son boyewa kenan Allah ya yabi bayyana sadaka a inda ya dace ya kuma bayyana ya yabi boye sadaka a inda ya dace zaka kai mai bayarwa sai ka duba niyyarka me yasa ka bayyana idan bayyanawar ta ka kai ta ne don wani ya gani ya koyi da kai ko bayyanawar kai ta ne don wato wanda ka bawan ya san an bashi ko kuma ka bayyana din ne domin ka kare kanka daga tuhuma ko wani abu da ya kama da haka ko sako aka baka ka bayyana don ka cire cewa ka tabbatar da wannan sako ya isa to duk waɗannan hikimomin bayyanawa ne amma in a farilla ne to dole ka bayyana domin ayyukan farilla mafi yawa a bayyana ke son a yi su don ya zama jama'a sun san kai kamar yadda Allah ta'ala wato ya san kai Ibn Abi Hatim ya ruwaito hadisi da sanadinsa daga Amir Sha'bi cewa an saukar da wannan aya ne dangane ga al'amarin da ya shafi sayyidina Abubakar da sayyidina Umar sayyidina Umar lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce a fito da sadaka a zo a bada gudunmawa na taimakon addini sai sayyidina Umar ya je ɗebo rabin dukiyarsa gaba daya kamar yana da biliyan daya sai ya dauko miliyan 500 ya kawo ya zo ya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam rabin dukiyarsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Umar me ka rage wa iyalanka kamar ya ga dukiyar da yawa sai ya ce ya rasulullah bi na raba na ba su rabi na kawo rabi sai ga sayyidina Abubakar shi kuma ya zo da dukiyarsa gaba daya duka ya dauko da uwar da jarin da ribar ya kawo gaba daya sai ya kawo ta ya aje a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce masa ya Abubakar kai kuma me ka bar wa iyalanka sai ya ce alƙawarin Allah da alƙawarin annabinsa cewa wanda ya ciyar Allah zai ciyar da shi wanda ya bayar Allah zai bashi to wannan alƙawarin kawai na aje musu sai sayyidina Umar ya fashe da kuka yace na fanshe ka da babana da babata ya Abubakar wallahi bamu taba yin tsere da kai a wata kofa ta alheri ba sai ka riga mu duk wani tseren da za a yi a wata fuska ta alheri Abubakar sai ya wuce mu haka nan ya zo a wata ruwaya ta sunan na Abi Dawud mai lamba ta 1472 da ruwayan Tirmidhi mai lamba ta 3675 Imam Hakim ma ya ruwaito shi daga sayyidina Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da yin sadaka sai aka dace na samu wata dukiya a guri na sai nace kai yau kam sai na tsere ma sayyidina Abubakar kullun aka ce ai aikin alheri Abubakar yana gaba yau dai barin kamo shi in wuce shi kaga wannan gasa ce ta alheri da ake son aikatawa so da aka sai ya je ya dauko rabin dukiyarsa ya kawo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka bar wa iyalanka yace kwatan kwacinta bi na raba na aje rabi a gida na kawo rabi sai sayyidina Abubakar ya zo da dukiyarsa gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me ka rage wa iyalanka ya Abubakar yace na bar musu Allah da manzansa ai Allah yana nan ko me za a rasa manzo Allah yana nan in wanda manzo Allah me za ka rasa sai sayyidina Umar yace ba a taba yin musabaka da kai ta alkhairi ba sai ka rigaye mu sai ka riga mu to haka nan kuma yazo hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi ya warato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqatu sirri tutfi'u ghadab Allah sadaqar da aka yi ta a boye tana buce fushin Allah idan Allah ta'ala ya fushi da kai kana son iyaye maka wannan fushin ko ka aikata wani sako ko wata tabargaza kana son Allah ya fidda kai to kai wani abu a boye da ba wanda ya san kai sai Allah anan ne wato a cikin wato hilyatul awliya ya kawo wata kissa ta wani mutum da aka yi a zamanin Banu Isra'il. Wannan mutum yayi bakance yace shi kawai bauta Allah zai ya daina komai. Yaje ya samu wani guri ya buya. Ba abin da yake sai bauta. Har sai da shekara 70. Ba abin da yake sai bauta. So amma an ce duk shekara yana fitowa ya zo gida ya ga dangi ya koma ya zo ya ga dangi ya guziri ya koma. To a fitowarsa ta ƙarshe sai ga wata mata kyakkyawa ta dau hankalinsa. Ashe wannan mata dai ba mutune arziki bace. Ta ja hankalinsa har ya koma gidanta ya je ya tare. Suka yi sati guda suna badala da wannan matar. Sai kawai kuma bayan an yi sati guda sai ya tuno a yanzu to ina bautar shi fada mutumin kiki ne ya akai a sati guda ya lalace. Duk bautar nan da ya amma wata a sati guda ta juya shi gaba daya ta barbare. Kawai sai ya fadi ya fashe da kuka. Yana tafiya yana faduwa yana tafiya yana faduwa yana kuka yana sujjada yana faduwa yana kuka. Ya rasa inda zai sa kansa. Yana ga kamar wannan barna da yayi ta sati guda ta rushe masa wancan aiki da yayi har zuwa shekara 70. To sai wato ya ga wasu talakawa su 12. Wata riwayan an ce su 9 ne ko 11. Suna zaune sai je zauna a cikin su. To akwai wani mutum shi kuma wani rahib. Kamar kace babban malami na zamanin mu. Sai yake aika ma waɗannan talakawa kullun da gurasa guda 12 ko guda 11. Kullun sai aika musu. To da mai rabo yazo sai aka fara da shi, aka bashi da yazo na ƙarshe sai zama na ƙarshe bai samu ba. Sai na ƙarshe yace ah ina nawa? Kullun ana kawowa ka bamu tare, yau ka ba kowa ni baka bani ba. Yace wallahi ni ban wato rike maka gurasa ka ba. Na raba kowa na bashi. Sai yace to ai ka gani ban samu ba. Sai aka tsaya ana jayayya. To shi din sai yaji ashe wacce ya karba ta wani ya karba. Saboda haka sai yace a ku tsaya ku daina rigima. Wannan gurasar da ake nema ba wani ne ya karbu bi ba ko ba bata tai ba, kuma kai da aka ba ka raba ba kai ka rike ba. Kuskure aka yi ni aka bani. Gata. Sai dauka ya bayar. To saboda tsananin yunwar da ya faru da yake fama da ita bai dade ba a nan cikin sa ya murtuke ya fadi ya mutu. Bayan ya mutu sai aka zo aka auna aikin sa na shekara 70 din nan, kuma aka saka wannan lalata da badala da ya na sati guda. Sai zama wannan badalar ta sati guda ta rinjayi wannan aikin da ya na ibada na shekara 70. Taka cito a duba mana ko yana da wani aiki. Ba wani aiki kuma da ya rage. Taka ci a akwai wata amana ta gurasa da ta fado hannunsa ba tasa ba. Yana tsananin jin yunwa kamar zai mutu. Amma da aka da ya zama ba tasa bace ya dauki gurasa ya maida ita ga mai ita. Shi ya hakura har ya mutu. To ana dauko wannan ladan wannan amanar ta rike wannan gurasar da ya bayar. Sai kawai aka ga yarin jayi ga baki daya wannan alhakin kuma da ya na sati guda. Shi alhakin da ya na sati guda yarin jayi ibadarsa ta shekara 70. Shi kuma wannan wato gurasa da ya dauka ya bawa mai ita, ita kuma tarin jayi wannan badalar da ya ta sati guda. Sai aka yi masa gafara. To Abu Musa al-Ash'ari yake gaya ma ƴaƴansa wannan kisa yake cewa zai musu wasiya lokacin zai rasu yace ku tuna da ma'abocin gurasa. Haka da shi hayyatul awliya ku tuna da ma'abocin gurasa. Sai fadi ya suma. Bayan ya farfado ya suka ce ya baba wa kake nufi ma'abocin gurasa, shine ya ba su wannan kisa. Abu Ishaq al-Huwayni ya ce isnadin zuwa Abu Musa al-Ash'ari yana da inganci. To kun ga wannan ya nuna mana wato ita sadaka da boye ta akwai hikima, bayyana ta akwai hikima. Sai mutum ya duba a wani lokaci zai bayyana, a wani lokaci zai boye. Haka yazo hadisin Abi Umama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sana'iul ma'ruf taqima sari'as su. Yawan aikata ayyukan kirki takan hana mummunan makoma, mummunan karshe. In ka ga mutum ya yi mummunan karshe to mummunan farko yayi. Kana bayyana abin kirki kana boye abin tsiya. To in ka zo mutuwa Allah sai ya bayyana abin tsiyar da kake yi wanda kake yin abin tsiya. In kuma kana boye abin kirki jama'a ma koda suna zagin ka saboda basu ga wani aikin kirkin ka ba, to ranar mutuwa abin kirkin nan zai dawo ya zama ya maka amfani. shi sa yace wato aikata abu mai kyau sananne tana kiyaye wato mummunan wato makoma sannan sadaka a boye tana buce fushin Allah sada zumunta yana ƙara albarkar rayuwa haka na hadisin ka abin ujira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ka dan ujira haƙiƙa babu wani jiki da za a gina shi da nama na haram da jini na haram face wuta ta fi cancanta da shi duk mutumin da yake cin haram da haram yake ci haram yake sha da haram yake komai da dinkinsa da sutirarsa da maganinsa da abincinsa haram ya ci ya koshi ya yi bulbul to wannan jikin nasa wuta ta fi cancanta ta narkar da wannan haramun din daga jikinsa da ya ci ya kiba sai ke ya kai ka dan ujirata mutane suna buga sammako wani yana buga sammako dan ya fanso kansa ya entota wani kuma yana buga sammako dan ya halaka kansa yace ya kai ka dan ujirata sallah babbar ibada ce da take kusanta mutun zuwa ga Allah sadaka kuma hujja ce da za ta zame maka garkuwa ranar alkiyama azumi kuma shi ma garkuwa ne ranar alkiyama ita kuma sadaka tana buce sako kamar yadda wato ainihin idan an dora kankara akan dutse mai zafi wato take narkewa ta fado kasa wannan hadisi shi ma Ibn Hibban ya rawaito shi haka na akwai hadisin Ibn Hatim yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah yayi magana da shi da Allah za su yi magana sai ya zan babu mai fassara a tsakanin su duk magana da yake Allah yana ji duk magana da Allah yake shi ma yana ji sai mutum ya duba dama gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata ya duba hagu gare shi ba zai ga komai ba sai aikin da ya aikata ya duba gaba gare shi ma haka ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye kanku da wuta ko da ta hanyar sadaka ne da tsagin dabino to an zo gurin kada mutum ya ce naga ana ta raba buhun shinkafa katan din taliya makaroni ni ba ni da hali malam ga wani asamin kai kokari ko fiya wata ne ka siya da dabino kwaya uku ka ba wani ya sharuwa idan kai wannan in Allah ya karbi sadakarka ta fiya wata guda daya da dabino kwaya uku Allah ya karba zai iya zama dalilin shigarka aljanna kuma zai iya zama dalilin ba za ka shiga wuta ba in Allah ya karba so da kai da ikhlasi komai kankantar sa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra to balle a ce ka bada kwaya uku ka ba mutum dabino kwaya uku kuma ka bashi ruwa hadisi yazo kuma afdalu sadaqati saqayul ma'i sadaqar da tafi kowace daraja tafi kowace sauki shine ka dauki ruwan sha ka ba mutum daga gaba mutum fiya wata ai ya ishe shi ko kuka bashi na dan roban nan baya ka taware kullun nawa ne fiya wata ne fiya wata a ina nufin kwaya daya naira 20 dabino kwaya uku fa naira 50 kenan duka bai kai 100 ba ma naira 70 to yanzu kai a cikin arzikin da Allah ya maka ko annada data ko na data din nan ka rage wannan ka gani 1 gig za ta ce da mutum 10 in ka cire kudin 1 gig za ta iya ci da 700 ce ko 800 1 gig to kaga 800 in ka cire giga 3 ko giga 4 daga yawon da kake shiga kalle-kalle ka ce kullun zaka ba da dabino kwaya 3 da fiya wata kwaya 1 to kai mafi wato ka ba da fiya wata kenan guda 30 ka ba da dabino guda 90 to in Allah ya karbi wannan dabinan naka guda 90 da fiya wata dinka guda 30 wanda duka abin da ka kashe bai fi nawa ba ya kai 2000 700 sau uku 2100 wanda bai fuka sa gi kaje ka kalli shiririta ba wannan ladan da zaka samu in Allah ya karba wallahi ranar kiyama sai ka fi kowa murna tashe sadaka ba sai kana da halin yin buhunhuna ko katan ko mai yawa ba wanda kaga yayi hakan shi ma halinsa ne kai haka amma kai ka saba da kadan wanda yake bada dabino uku yazo yana bada fiya wata ɗaya wata rance ga yana siyo fiya wata din jaka ɗaya ko kuma yana siyan dabino kwano ɗaya in Allah sai kaga wata ran kuma yana siyan wato katan na son wata yana hadawa da kuma buhu-buhu kaza. So ake zuciyarka ta saba da alheri tun kana baka da shi, ka saba bayarwa. Lokacin da ka samu bayarwa ba za ta maka nauyi ba, ba za ta wahalar da kai ba. Haka nan ya zo a wani hadisin wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito da kuma Ibn Abi Shayba, cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu ɗayan kuface sai Allah ya yi magana da shi, babu tarjama tsakaninsu da Allah. Mutum ya duba dama gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata, ya duba hagu gare shi ba zai gani ba sai abin da ya aikata, sannan kuma ya duba gaba gare shi ba zai gani ba sai wuta tana fuskantar fuskarsa. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka nemi tsari da wuta koda ta hanyar sadaka da tsagin dabino. Tsagin dabino ba fa ɗaya ba, ka raba dabinan biyu ka ba wani rabi. Ka zo da bi dabinan ka ɗaya, mai bukata ya zo ka tsaga ka bashi rabi ka ci rabi. In Allah ya karɓi wannan sai zama dalilin ba za ka shiga wuta ba, kuma ya zama dalilin shigarka aljanna. Saboda Allah baya raina abu in kai saboda shi. Wanda ya yi misalin ƙwayar zarra na alheri zai gani, wanda ya ƙwayar zarra na sharri ma zai gani. Haka nan Annabi alayhi salatu wasallam ya gaya mana hadisin nan na mutumin da ya sadaka da sadaka ya ɓoye ta har hannunsa na gobe ta san abin da hannunsa na dama ta bayan ba, shi ma hadisi ne wanda Bukhari da Muslim da Nasa'i suka rawaito. Haka nan Annabi alayhi salatu wasallam ya gaya mana cewa mai bayyana alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne, mai sirranta alqur'ani kamar mai sirranta sadaka ne. Wato shi kansa karatun alqur'ani, akwai wanda zaka je kai a daki ba wanda ya san kana yi, ka ta zabga tilawarka kai izu goma ba wanda ya sani. To haka nan kuma wani zai karatunsa a fili, wani zai yi a boye, ma'ana zai yi a boye a daki ba wanda ya gani. To ita ma sadaka kamar haka take, akwai ta bayyana, akwai ta boyewa. Bayyanawa da boyewa ya dangana ga irin maslahar yin hakan da kuma niyyar yin haka. Kuma Annabi alayhi salatu wasalam a wani hadisi shi ma wanda ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad, yana nan a cikin Sahihul Jami'u Sagir, cewa Annabi alayhi salatu wasalam ya ce kowane mutum zai zamo a ƙarƙashin inuwar sadakarsa har sai an gama hukunci tsakanin mutane. Idan ka yi sadaka da yawa ranar alkiyama sai ta zama kamar lema, sai ka shiga ƙarƙashinta ka zauna. Ana cikin rana kai sai ka ganka da inuwa, ka rasa ina ka samu wannan lemar. Ashe sadakar ka ce ta taru ta yi maka inuwa ta rabe tsakaninka da rana. Ana rana kowa yana cikin rana amma kai kana cikin inuwa, wannan inuwar sadakar da kake ta yi ne. Ashe ko dan ka samu wannan falalar na samun inuwa ranar alkiyama, ya kamata a ce mutum yana yin sadaka wato tsakaninsa da Allah. Sannan kuma ya zo ana hadisin Abdullahi dan Mas'udu ya ce ɗayanku ya kiyaye fuskarsa daga wuta koda da hanyar sadaka ne da tsagin dabino. Haka na hadisin Harith ibn Wahab al-Khuzai yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi sadaka domin wani zamani zai zo nan gaba. Nan gaba wani zamani zai zo, mutum zai dauki sadakarsa yana yawo da ita, ba zai samu wanda zai karba ba. Kun san yanzu kowa fa ya kudi ake ta magana. In makaranta aka je sai a ce wani course ne yafi kawo kuɗi, in kasuwanci za a shiga wace sana'a ce tafi kawo kuɗi, aikin gwamnati ne wani office ne ya fi kawo kuɗi. Wani yaro ya ce min da Allah malam kai min addu'a da azumin nan, ina su na tura takarda ta, ɗaya na tura ta EFCC, ɗaya na tura ta NNPC, ina so da Allah kai min addu'a in samu aiki a ɗaya da race. To NNPC ai gidan mai ne, ita EFCC sun fa yace nan ma akwai kuɗi malam. Mai kama mai daukan kuɗi ai shi ma kama da je nan, na dauka na ai gurin wahala ne, yace a'a kai dai kai mun addu'a samu aiki a NNPC ko EFCC, masu CC din nan malam, Allah ya mun addu'a samu aiki a nan. Mun ce to Allah ya baka aiki kuma ya saka abin arziki. So da haka kun ga wato yanzu kowa in da aiki ne ai na ka samu kuɗi, in sana'a ce wacce ta fawo kuɗi, in karatu ne wanne za a gama a samu kuɗi, in mutum ya shiga social media me za a samu kuɗi, ɗan kiripto ne, ɗan tarifto ne, ga suna iri-iri ko masu jiran samun kuɗi da ƴan waye, ɗan ƴan fine da ƴan mine da ƴan me da ƴan kiripto da ƴan me TikTok, wani samu abu ne TikTok shi ma ana samun kuɗi ko ba ka gani? To kaga sana'a kowa so yake samu kuɗi ya samu, saboda kayi magana kuɗi, ko mai kuɗi in ka je gida iyayenka kawo kuɗi, mata kawo kuɗi, yara kawo kuɗi, makaranta kawo kuɗi, asibiti kawo kuɗi, makaranta kawo kuɗi, duk abin da kake so yanzu in dai kana son mai kyau sai kana da kuɗi ko baka samu ruwa sai kai rijiyarka, baka samu wuta sai ka sa solarka, baka samu ilimi mai kyau sai ka je private, baka samu magani mai kyau da aiki mai kyau sai ka je asibiti private, baka samu security sai ka dauki private. To komai shi yasa mutane suka haukace wajen neman kuɗi. A sujjada Allah ba mu kuɗi, a ruku'u a ce Allah ba mu kuɗi, a tsaye a ce Allah ba mu kuɗi, ana dawafi ana Allah ba mu kuɗi, ana sa'ayi ana Allah ba mu kuɗi, ana jifan shedan ana Allah ba mu kuɗi, ana kwanan Muzdalifa ana Allah ba mu kuɗi, ana arfa ana Allah ba mu kuɗi, ana tsaye ana Allah ba mu kuɗi, ana zaune, to in Allah ya amsa addu'o'in nan ya sako kuɗin sai kowa ya kuɗi, to an shiga bala'i. Idan fa kowa ya kuɗi an shiga bala'i, ga muku gaskiya. Wasu su yi kuɗi amma suna da imani, wasu kuma su rasa kuɗi suna da zuciya, to shine za a zauna lafiya. Kai ma wancan aiki ya biya ka, shikenan sai a zauna lafiya. Amma in kowa ya kuɗi, za a rasa lebula, za a rasa burkila, za a rasa ma'aikaci, za a rufe masana'antu, jirgin sama zai daina tashi saboda wanda yake tuka shi shi ba kuɗi yake nema ba, waɗannan kiro din ba kuɗi suke nema ba, su masu aikin iya faɗin ba kuɗi suke nema ba, shikenan gine-gine za a daina, masu ginin ba kuɗi suke nema ba, to kowa ya yi kuɗi wa zai zo ya maka gini, masu yasan ma sai sun daina, masu yawo da motoci, masu a daidaita sauwu, masu direbobi, birkiloli, kowa ya daina saboda ya yi kuɗi, to sai a zo kuɗin kuma idamu mutane, kuɗin sun jawo bala'i. Ƙasar da kowa ya kuɗi ai ba za a zauna lafiya ba, ba yaron kowa, ba ma'aikacin kowa, kowa rafkewa zai. Sai kuma kudin a zo ana fama da su sun zama bala'i, to abinda zai faru kenan nan gaba kaɗan, tunda kowa yanzu kuɗi yake nema, kowa kuɗi yake so, kowa magana kuɗi yake yi, to idan kudin suka zo suka yawa kuma sai su haifar da bala'i. Sai a wayi gari mutum, wato ka ɗauko kuɗi ka ba mutum ya ce wallahi ba abinda zan yi da su, ba abinda zan siya da su, ni ma ga su nan sun dame ni. Abin siyan kuɗin ya fi abin siyan wahala, abin siyan an daina yin sa, ga kuɗi da yawa amma abin siyarwa ya zama kaɗan. Saboda haka wannan zamanin ya zo mutum zai je gindin kabari ma yana cewa ina ma shi ne a cikin wannan kabarin, ya laitahu a ce ma ya mutu, ya laitahu a ce ma ya faɗi, ko shi ne ya shiga cikin wannan kabari. Kun ga wannan yanayin in ya zo, wato ana cikin hatsari. Haka nan Imamu Tabari da Ibn Abi Hatim su rawaito da sanadi Hassan daga Ali bin Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas, yake cewa Allah ta'ala ya sanya sadakar da aka yi ta ɓoye a cikin ta ɗawu'i tana fifitan wacce aka yi a bayyane soninki, soninki 70. Idan aikin da kai na nafila ne, to ka ɓoye sadaka Allah yana ninka maka ita ninki 70. Yake kuma Allah ya sanya sadaka wacce take ta farilla wacce aka yi ta a bayyane, ita kuma tafi wacce aka sirranta sau 25. Sadakar da aka yi ta ɓoye ta farilla, wato aka yi ta a bayyane, tafi lada akan wacce aka ɓoye, ita kuma sadakar nafila ta fi lada wacce aka bayyana, domin farilla an fi so a bayyana shi don ka kuɓuta daga zargi baka farilla. Ita kuma nafila an fi so a ɓoye ta saboda wannan kuma tsakaninka da Allah ne, shi wanda ka ba bayyana ko kai ya bayyana shi kuma ya rage nasa. Shi sa ko ta wato wata magana da aka rawaito daga Abbas, yake cewa abinda aka fi so ga sadaka ta'jiluhu tasghiruhu wa suturuhu. In za ka yi sadaka ana son ka yi abu uku: na farko ka gaggauta bayarwa, na biyu ka ga kankantan abin da ka bayar, na uku kuma ka yi a ɓoye. Idan miliyan 1000 ka ba mutum kar ka ga yawansa, shi wanda ake ba din ne ake so ya ga yawan abin, amma kai da ka bayar ka ringa ta kai da fa yawa na baka, ko baka ga yawan abin bane, a'a kai an fi so kar ka nuna abin da yawa, shi da aka ba din shi kuma ana so ya nuna abin yana da yawa. So da aka kai gaggawan bayarwa, ka ga kankancin abin da ka bayar, kuma ka yi a ɓoye. Waɗannan abubuwan guda uku suna sa sadaka ka kai daraja a gurin Allah. Idan kai gaggawa, shedan ba zai yi saurin, domin ka ce zan bayar, to shedan ya dinga tsorata ka, yana ta shawarta ka kakka bayar, kakka bayar, tun yana cewa ka rage ka rage ka rage, akwai fa buƙatu, akwai kaza akwai kaza. Shi yasa da ka ce zan baka 1000, kawai karkace ka bada 1000. In ba haka ba sai ta koma 500, sai ta koma 200, sai ta koma babu ma, in ka bari shedan yana baka shawara. Sannan ka ga kankantansa, shi wanda aka ba iganta da yawa, sannan ka yi a ɓoye, shi kuma wanda aka bayar sai ya gani a haka. Muna fata abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure Allah ta'ala ya ce mana. Wannan ita malam, don Allah menene hukuncin shafa fuska a addu'a? akwai hadisi da yazo wanda a cikin bulugu maram yace isnadin sa hasanun ne cewa idan za ku roki Allah ku roke shi da hannayenku sannan ka ku sauke su sai kun shafa a fuskarku amma wasu malaman sun ce wannan hadisi na a shafa a fuska bai inganta ba saboda ka wani sa aka samu sabani tsakanin masu cewa hadisin ya inganta da masu cewa bai inganta ba to amma dai kauli rajihi shine hadisin shafawa a fuska bai inganta ba amma hadisin daga hannu shi yazo da siga ma kala kala a ruwayan Abdullahi dan Abbas akwai bukatar da ake daga mata hannu ai haka hannun yayi kwaba akan fuskarka kai haka da shi akwai bukatar da kuma ake so ai haka kamar an tarota akwai kuma wacce ake so ai haka kai kami ka kamar tarokon ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa can sama an ce hadisi sama da 100 suka zo game da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutawatirai Annabi yana daga hannunsa a wasu lokuta idan zai yi addu'a dagawan kuma akwai ta haka akwai ta kwaba akan fuskarka akwai ta haka kamar ka taro akwai kuma wacce zaka daga sama har sai hannayenka sun bayyana to wannan duka ya tabbata amma shafa a fuska ko shafawa a kirji wannan shine malamai suka ce bai inganta ba kenan wanda ya shafa a kirji ya shafa ne al'adat adatan kawai al'ada ce ka gan ka dauko wani ka rasa inda zaka yi da shi duka wani ya shafa a kirji wani ya shafa a fuska saboda ya dawo da hannun sai ke nema inda zai ajiye shi wanda kan ka shafa a fuska ko ka shafa a kirji al'ada ka aikata saboda hadisin bai inganta ba kuma ibada ba a yin ta sai da hadisi ingantacce ko kuma da hadisi wanda yake irin sa wato hasanun kenan hasanun lizati ko hasanun ligairi wanda yace malam in Allah ya sa mun shiga aljanna amin amin akwai sauran wata ibada da zamu rinka yi ne karama kalla ibada aljanna kawai godiya ce ga Allah ibada aljanna godiya ga Allah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin ko dan aljanna ya ga wanda ya ce kai mun gode wa Allah saboda ka tsallake hatsarurka da dama ka tsallake matsaloli da dama wa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nisanta shi daga wuta aka kai shi aljanna ya raba wuta yasa yan aljanna wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar suna cewa kai amince Allah tabbata a gare ku bisa hakuri da kuka yi in doka aka sa ku hakuri yasa kuka yi in hana ku aka yi hakuri yasa kuka bari in jaraba aka yi muku hakuri yasa kuka daure dama hakuri akwai yibin doka Allah sai an yi hakuri hannuwa ga abinda Allah ya hana sai an yi hakuri abinda Allah ya samu mu yi sai an yi hakuri sannan jarabawa da ke zuwa me radadi ko ga jama'a ko ga mutane ko gare ka ko a jikinka ko a iyalinka ko a dukiyarka ko a kasarka ko a garinka ko a zamaninka ko cutarwar baki ga mutane duk sai an yi jure an yi hakuri an kauda kai to wannan hakurin shi yake jawo mutum ya shiga aljanna kuma yi wa Allah godiya Allah muna roƙon sai ya sa muna cikin yan aljanna Allah ya raba mu daga wuta a taya ni da addu'a ina da bukata gafarta malam to Allah ya biya maka wannan bukata ko Allah ya biya miki wannan bukata ta alheri muna tawassali da sunan Allah mai girma da sufofin sa madaukaka a wannan bukata ta alheri Allah ya biya Allah kuma ya baya dukkan mai bukata Allah ya biya masa bukatar ta alheri dukkan mai damuwa Allah ya yaye masa damuwarsa malam ina roƙon addu'a Allah ya hore min gida to Allah muna roƙon sa ya hore maka gida ka samu gida wannan munasabar ma ta sa zamu yi godiya ga mai girma gwamnatin jihar Gombe Malam Inuwa Yahaya ya kira ni saura kwana biyu na iso wannan gari ya kira ni a waya yace to malam na gina maka gida to nake in ka zo ka wuce gidanka kai tsaye komai an gama an sa sola awa 24 an hada maka ruwa an sa gado an sa katifa an sa fulilluka an sa kujeru komai an hada an hada kitchen an yi komai so nake da kazo kawai daga can hanya kawai ka wuce gidanka ka je ka kwana a can nace kai nace excellency nagode sosai Allah saka da alheri to alhamdulillah mun dauki shugaba da yan committee mun je mun ga anguwar da amma bazan ga muku barkar ku ta dawo mun je mun ga gida mun kuma yi godiya ga mai girma gwamna a madadin shugaban wannan kwamiti namu na da'awa Dr. Muhammad Lawan da dukkan mambobinsa da kuma dukkan masu sauraron mu na ko ina maza da mata yara da manya da mu gaba ɗaya muna godiya ga mai girma gwamnatin jihar Gombe bisa wannan wato abin alheri da ya yi mana gaba ɗaya. Allah ya saka masa da alheri, Allah kuma shi ma ya gina masa gida aljanna, Allah kuma ya sa ya gama aikinsa na gwamnati da yake yi, Allah ya sa ya gama lafiya, Allah kuma ya sa wanda zai gaje shi ya zama shi ma wanda zai dora wajen aikin alheri ne don a samu ci gaba a wannan jiha tamu da zaman lafiya da alkhairi baki daya. To kaga yanzu kai sai maka addu'a, ni kaga ba kai wani addu'ar ni kuma sai ni Allah ya bawa. To abinda zai zan maka addu'a, dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya roƙa ma wani abu a boye to shi kuma Allah zai ce kai ma Allah ya baka kwatankwacin haka. Kun ga tun shekaru mai zawa suke ta cewa amma Allah ai mana addu'a, Allah ya ba mu gidaje muke ta addu'a. Yanzu da yawa sun samu gidaje amma ba su ga amana sun samu ba. Amma ni kun ga da na samu na ga muku na samu ko? To muna godiya Allah ya saka da alheri. To kai ma Allah ta'ala ya faranta maka rai ya baka gida. Malam a taya mu da addu'a, ina da mara lafiya. To mara lafiyar nan naka Allah ya bashi lafiya. Kai ma da kake da lafiyar da mu baki daya Allah ya tsare mana lafiyar. Dukkan marasa lafiya musulmi Allah ya ba su lafiya. Dukkan wanda ba su da lafiya Allah kuma ya ba su lafiya. Da sauran bukatun jama'a duka mun yi tawassuli da sunan Allah masu girma da sufofinsa madaukaka. Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri. Allah ka tsare kowa daga abin da yake neman ka tsare shi. Mun yi tawassuli da sunayenka masu girma da sufofinka madaukaka. Duk abin da ake kamun kafa da shi ka amsa, abin da ake roƙonka su shi ka bayar. Wanda suka musulunta mace daya ta musulunta daga Filiya, sunanta Royce Buba, tana da shekaru 25. Yanzu ta koma Maryam Buba. Maryam Buba, da kika zo kika karɓa addinin musulunci, muna taya ki murna, muna taya ki farin ciki, ko muna miki addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci. Mata kuma yan kwamitin mu bangaren su da suke kula da mata da suka shiga addinin musulunci, muna dada karfafa muku guya ku ci gaba da wannan aiki na alheri wajen karantar da su da ilmantar da su da jansu a jiki, har su san cewa rabuwa da suke da yan uwansu suka dawo cikin mu, ko kuma shigar su addinin musulunci ya zama musu alheri a duniya da lahira. Duk wanda ya musulunta muka yi kokarin mu sa masa abu hudu. Na farko, muna son mu bashi ilimin addinin da ya shigo. Bai kamata ka shiga addini baka san shi ba. Saboda haka yan kwamitin mu suka yi kokarin ilmantar da mutum ya gane addinin da ya shigo ga yadda ya shigo. Abu na biyu, muka yi kokari mu koya masa sana'a in ba shi da sana'a, domin ba zai yiwu a ce ka shigo musulunci kuma kana barace-barace ko kana neman taimako ba. Kamata ya ce kai ma mai bada taimako ne. To muka yi kokari mu koya musu ainihin wato sana'a domin su samu abin da za su rike kansu, ci gaba da rike kansu. Na uku, muka yi kokarin mu daidaita tsakaninsu da iyayensu. Wani za ka ga in ƙyarsa ta musulunta ko ɗansa ya musulunta, shi bai musulunta ba, sai ya ɗauki gaba, ya ɗauki ƙiyayya, ya ɗora ma 'yar. Wataƙila tsoro yake ji, kamar in ta musulunta a ya rabu da ita, in ta musulunta ba zai ƙara ganinta ba, in ta musulunta. To sai mu nuna musu addinin musulunci ya koyar da mu. Duk wanda ya shigo addinin musulunci yana da uba wanda bai musulunta ba, to hafa yanzu babansa ne. Ko da kai ka musulunta, babanka bai musulunta ba, har yanzu sunansa babanka. Da haka haƙƙin haihuwa har yanzu yana nan da shi a kansa. In ka musulunta, so ake ka nuna wa babanka da ka shigo musulunci, in kana masa kirki 10 yanzu ka mai da shi 30. In kana bashi kyauta 1 yanzu ka mai da ita 3, har ya ce a'a ɗana, ya musuluncin nan da na ka shiga ya ƙara gyara ka? Da rowa gare ka, amma da ka musulunta na ga yanzu kana kyauta. Da kana shaye-shaye da ka musulunta yanzu na ka daina. Da baka girmama ni da ka musulunta yanzu na kana girmama ni. Da baka min ladabi yanzu da ka musulunta na kana min ladabi. Da baka kyautata min da kai ni ma musulunta. To haka muke so. Idan ka musulunta, ka nuna wa danginka da 'yan uwanka da abokanka cewa ba ka shigo musulunci ne don ka saba ma iyayenka, ko don ka ci mutuncin iyayenka, ko ka yanke alaka da 'yan uwanka ko danginka ba. A'a, kana nan a musulmi, suna nan a kiristancinsu ko yahudancinsu ko maguzancinsu, amma kuma kai ka nuna musu dan halal ne kai. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah ya ce na yadda ka kyautata musu a cikin zamantakewa ta duniya. Saboda haka wannan muka yi kokari. Sannan na hudu, muka yi kokari kuma muga cewa mutum ya sami wato kyakkyawar rayuwa ta hanyar samun ilimin zamani da kuma ilimi da zai bashi dama ya shiga cikin jama'a, mu'awarar da wasu, mu zaunar da wasu da gidajen da muke zaunar da su da guraren da muke kula da su da haka wanda suke wannan aiki a tsawon wannan shekaru muna fata Allah ya saka mu da alheri اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي قرآن ضيف الورى فزرتنا في الموعد كنا على